Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 8 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka ya ce karar rahotanni masu sahihanci na cin zarafin da Rasha ke yi akan fararen hula a Ukraine na fitowa daga cikin kasar da yaki ya daidaita. Masu sharikan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan karagar mulki da shugaban Tunisia ke yi na fuskantar katadar mayar da al'umma ƙasa zuwa zamanin juyin juya hali. Haka kuma za a ji cewa matar da ɗan jaridar Washington Post da aka kashe Jamal Khashoggi zai aura, ta sha alwashin ci gaba da fafutukar tabbatar da adalci a jiya Alhamis.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya wani babban kwamandan mayakan kungiyar Boko Haram ya mika wuya ga sojojin Najeriya da ke garin Bama na jihar Borno. Daidai masana tsaro na cewa
a wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske a tantance su a samu bayanai na sirri domin a sake samun nasara akan waɗannan mutane.
Masu ruwa da tsaki kan harkokin ci gaban matasa a Ghana sun fara kira da gwamnati ta mai da hankali wurin baiwa matasa dama domin ba da shawara game da harkokin tsaron ƙasar.
Suna da bukatan matasa a rinka sa su shi ko ana furka su ko ana yawan tambayan su, saboda matasa suke kai kawo cikin gari, suke ganin abin da ke tafiya tun safe har dare.
Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya, ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙarin rahotanni masu sahihanci na cin zarafi da Rasha ke yi akan fararen hular Ukraine na fitowa daga cikin ƙasar da yaki ya daidaita. Ya kuma sha alwashin cewa wata rana ko ta yaya za a yi sabi ga Rasha. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka bayan gana wasu da tarin dakarun NATO da ministocin harkokin waje na kawance a Brussels ya ce tsarin abin da gwamnatin Rasha ke yi abu ne mara daɗi. Ya bayyana wani labari na harin da Rasha ta kai a yankin Kyiv na Bucha, inda aka gano gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine 410 da dama daga cikinsu sun mutu akan tituna kafin sojojin Rasha su janye domin ƙaddamar da sabbin hare-hare a kudanci da gabashin Ukraine. Blinken ya ce an tilastawa mata da wasu mutane 40 shiga wani ƙaramin dandali a garin Bucha, sannan aka tilasta musu kallon wasu samari 5 da aka umarce su su durƙusa, sannan aka harbe su ta baya. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan karagar mulki da shugaban Tunisia Kais Saied ke yi na fuskantar kasadar mayar da al'umma ƙasa zuwa zamanin juyin juya hali na ƙarfi yayi mulki. A ranar Laraba, Said ya ba da sanarwar sauye-sauye gaban da zaɓukan 'yan majalisa masu zuwa. Yanzu haka 'yan Tunisia za su kaɗa ƙuri'a na ɗaiɗaikun mutane maimakon jerin sunayen da za su kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu. Ya kuma nuna cewa za a yi sauye-sauye a hukumar zaɓe mai zaman kanta, wadda ya ce za ta sa ido a zaɓen, amma ba a halin da take ciki ba. Kamfan dillancin labaru na Reuters ne ya rawaito. Karshen watan Maris, Said mai shekaru 64 ya rusa majalisar dokokin kasar bayan da 'yan majalisar suka bijirewa gargaɗin nasa tare da toshe ikon gaggawar da ya baiwa kansa a wani yunkuri na neman karɓa ɓangaren zartarwa da na shari'a, matakin da aka soka a matsayin juyin mulki. Gwamnatin Said ta bayyana zaman majalisar a matsayin baya bisa ka'ida, kuma ta ce za ta ƙaddamar da bincike kan waɗanda suka halarci taron. Manazarta na tambayar ko akwai wata kungiya da za ta iya dakatar da yunkurin Said na kwace iko ta hanyar amfani da ƙarfi.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Headquarters sojojin Najeriya ta ce wani babban komandan kungiyar Boko Haram ya yi saranda tare da mika wuya ga sojoji a garin Bama na jihar Borno, wanda kawo yanzu adadin waɗanda suka mika wuyan na ƴan ta'addan ya kai sama da 51,000. Ga rahoton da wakilin mu Hassan Maina Kaine ya hada mana.
Notable high profile commander of the terrorists surrendered to own troops by name Saleh Mustafa Ibn Katir. He surrendered to own troops at Bama.
Daraktan cibiyar samar da bayanai na arangamar da sojojin Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar, Major General Bennett Onyako, ke bayanin yadda wani babban komandan mayakan na Boko Haram mai suna Saleh Mustafa Ibn Katir, wanda shine kaid na garin Baba, ya yi saranda tare da mika wuya ga sojojin Najeriya a garin Bama da ke jihar Borno. A halin yanzu, ƴan ta'adda na ci gaba da yin saranda ba kakkautawa. Kawo yanzu dai kimanin ƴan ta'addan Boko Haram 51,114 tare da iyalansu ne suka yi saranda tare da mika kansu ga sojoji. Adadin da ya kunshi maza 11,398, mata 15,381 da kuma yara 24,335. Sani kuma an rubuta sunayensu tare da ɗaukar bayanansu kuma an mika su ga hukumomin da ya dace.
Have been handed over to appropriate authorities.
Manjo General Bernard Onyako ya ce a babanan dai sojojin Najeriya na ci gaba da karya lagon Boko Haram tare da kwato da kuma mamaye sansanoninsu a jihar Borno, inda ya ce a babayan nan sun kwato motocin yaki da bindigogin artillery da kuma wasu manyan bindigogin harbo jiragen sama. Kuma a cewar masanin tsaro Air Commodo Babagamawa mai ritaya, akwai bukatar dakarun Najeriya su yi amfani da waɗannan mayaka na Boko Haram da suka mika wuya domin a cimma sauran ƴan ta'addan da basu mika wuya ba.
A wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske a tantance su, a samu bayanai na sirri domin a sake samun nasara akan waɗannan mutane.
A gefe ɗaya, ƴan Najeriya irin su Alhaji Musa Garo na kira ga mahukuntan sojin Najeriya da halin yanzu su ƙara mai da hankali ga jihohin da ke arewa maso yammacin ƙasar, musamman jihar Kaduna, duba da yadda aikayakar ƴan ta'addan ke ci gaba da ƙara faɗaɗa.
To babu shakka gaskiya duk mutumin da ke jihar Kaduna a yanzu yana cikin tashin hankali. To ya kamata a ce su daɗa dagewa akan ƙoƙarin da suke, ba mu ce ba sa yi ba, amma gaskiya al'amari an yi sakaci da harkar tsaro a nan jihar Kaduna. Ya kamata a ce sojoji su dage akan wannan al'amari kuma a tabbatar da an kawo tsaro a nan jihar Kaduna.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi ne biyu.
Tilas ne ƙasar Sri Lanka ta nemi kuɗi cikin gaggawa daga masu ba da lamani da kuma ƙoƙarin sake fasalin biyan basussukan da za a biya a watan Yuli, inji ministan kuɗin ƙasar mai barin gado Aje Alhamis. Yana mai roƙon a tabbatar da zaman lafiyan ƙasar a cikin rikicin tattalin arzikin ƙasar mafi muni cikin shekaru da dama. ‘Yan adawa da wasu ‘yan jam’iyyar ƙawance mai mulki sun yi watsi da kiran da aka yi a wannan makon na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa daga shugaba Gotabaya Rajapaksa bayan da ya rusa majalisar ministocinsa, da fatan daƙile zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi a titunan ƙasar saboda ƙarancin man fetur da wutar lantarki da abinci da kuma magunguna. Yayin da kuɗaɗen waje da aka tanada ke raguwa cikin sauri, yawan biyan bashi da kuma faɗuwar darajar kuɗin rufi, manazarta sun ce gwamnati ƙarƙashin ikon Rajapaksa da ɗan uwansa zaɓi na ƙare musu. Matar da ɗan jaridar Washington Post da aka kashe Jamal Khashoggi zai aura ta sha alwashin ci gaba da fafutukar tabbatar da adalci a jiya Alhamis. Kalaman na tana zuwa ne a daidai lokacin da wata kotun ƙasar Turkiyya ta yanke hukuncin dakatar da shari'ar wasu ‘yan ƙasar Saudiyya su 26 da ake tuhuma da aikata kisan kai tare da miƙa shari'ar zuwa Saudiyya. An kashe Khashoggi, mawallafi a jaridar Washington Post, a ziyarar da ya kai ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyya da ke Istanbul a watan Oktoba shekarar 2018 domin karɓar takardun da ake bukata don aurensa da Hatice Sengiz. Da take magana da manema labarai bayan sauraron zaman na ranar Alhamis, Sengiz ta ce za ta ɗauka ƙara kan hukuncin. tun a shekarar 2020 ne aka fara shari'ar ba tare da waɗanda ake tuhuma sun bayyana ba bayan Saudiya ta ki amincewa da bukatar Turkiya na miƙa waɗanda ake tuhuman daga ƙarshe ba tare da ko dala ɗaya ba daga cikin dala biliyan 5 da aka amince don tunkara annobar duniya ta coronavirus manyan shirye-shiryen gwamnatin Biden da ke taimakawa rigakafin duniya yana cikin hadarin kawo ƙarshe ko a yayin da gwamnatin kasar ke bikin ranar kiwon lafiya ta duniya a jiya Alhamis tare da kudirin samar da ingantacciyar lafiya da koshin lafiya daidaito a duniya baki daya ba tare da neman karin kudade daga majalisa ba nan da watan Satumba hukumar rayuwar kasashen masu tasowa ta Amurka USAID ba za ta iya ci gaba da tallafawa shirin rigakafin duniyar ba idan ba mu samu karin kudaden yi wa mutane rigakafi ba hukumar ta USAID za ta daƙile kokarin da muke yi na yi wa al'umma rigakafi a daidai lokacin da kasashe ke samun kayayyakin rigakafin da ake bukata domin kare ƴan kasar su kakakin hukumar ta USAID ya shaida wa murya Amurka tun da farko USAID ta nemi dala biliyan 19 don shirye-shiryen ta na rigakafi a duniya
a gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Ghana masu ruwa da tsaki kan harkokin cigaban matasa a Ghana. Sun fara kira da gwamnati ta mai da hankali wurin baiwa matasa dama domin ba da shawara game da harkokin tsaron ƙasar. Wakilin murya Amurka a Kumasi, Hamza Adam ya aiko mana ƙarin bayani.
Ghana remains relatively stable despite a number of threats.
Sokacin ministan tsaron ƙasar Ghana Albert Kandapa kenan na tabbatar da karfafa matakan tsaro a ƙasar a daidai lokacin da ya gurfana a zauren majalisar dattawan ƙasar. Ministan ya ce gwamnati dai ta dau matakan da sun ka dace domin inganta tsaro ciki da wajen ƙasar Ghana. Lokacin sa dai na zuwa ne yayin da rikicin filaye da kabilanci da fashi da makamai da dai sauran su ke ci gaba da yin barazana ga tsaron ƙasar. Duk da matakan da gwamnati ke dauka masu ruwa da tsaki bisa harkan tsaron ƙasar yau da kullum na ganin muddan ba dama da matasa ba to shakka babu ba za a iya cin manufar karfafa tsaron kasar ba inji mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana Malam Irbad Ibrahim
shin da conduct lamarin tsaro yau aka ce national security policy is public policy irin da a ce abin da yake ya shafi tsaro da yi shi cikin dufu ne da yi cikin sirri ba bar mutane su sani in kan bullo ma mutane su razana su ji tsoro yanzu wannan duka an bari indai an bar matasa sun zauna wani wuri daban security policy na wuri daban da sarakai da malumin duka da policy makers ba ya cimma gori.
Shi kuwa shugaban kungiyar masu sanya idanu a musugunai na kasar Ghana Malam Faisal Ismail cewa yayi
in ba mu damu ba gwamnati labari to shugabanni ƴan sanda ba su san irin wannan lamarin da yake kan tsanci tafiya ba wani yayi bar wani kasa ya shigo wannan guwa kamar ya shigo cikin kasar Ghana ya fito Najeriya ya Ghana ya fito Ghana ya Najeriya idan ya je irin wannan ban ba yan guwan da yake da da su sa ido suna kallo tafiya da shiga da fitansa da inda daje yake ci gaba da irin lamarin aikin da yake yi ba gwamnati bai sani shin su wayannan matasa
na tuntubi Alhaji Sibawai Papa Angola daya daga cikin masu ruwa da saki bisa harkokin matasa a Ghana kana makusancin limamin limamai a fadin kasar a inda ne masa tambaya ko shin kamata yayi da a ringa damawa da matasa ko bisa harkokin tabbatar da tsaron kasar
sosai sosai especially wayannan da kuma suna da sai cikin community saboda haka akwai wayanda suka tantance ba wai ba misali yau abu ya tashi cikin zango ana kiran cewa tashi ku tashi daga tafo abu ya gudana to ya faru da gwagwai tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba haka ma ya faru ga nan ne amma mu bi tsakanin musulmai da musulmai duk a duba wannan tashi hankali duka suwa ne matasa ya fara ne kan matasa saboda haka maganan yana da muhimmanci gwamnati ya kamata ya kula amma mu ma da kanmu mu musulmai ko ɗan zango a kuma mu kula mu taimaka da junanmu
ga abinda wasu al'umma ke fada bisa wannan kira da ake yi
ne Mursala Ahmad Ali uban doman sarkin Zango martaba Alhaji Umar Faruk Said yana da bukatan matasa a rinka sa su
gaske ko ana surka su ko ana yawan tambayan su saboda matasa suke kai kawo cikin gari suke ganin abin da ke tafiya tun safi har dare
gane dai ta sunci kanta tsakiyar kasashe da aka kai hare-hare masu nasaba da ta'addanci abinda wasu masana ke ganin ka iya zamowa babban barazana ga yanayin tsaron kasar Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana
a gaida Hamza Adam kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu ta shirin ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe yake so za iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya da sanadin su ma gaggan jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya sun yadda abubuwa sun riga sun sukurkuce sai dai kuma duk da haka sun takarkare ne kan cewa ya kamata idan za a yi zabe wannan karan a tsaya dan a tabbatar da an tantance
shekara 7 kenan shugabanci na wannan kasa kusan yana hannunmu to amma wannan bangare namu kamar yanda ka sani yafi kowane bangare kuma fuskantar kalubale cikin kalubalen da kasar kanta gaba ɗaya take fuskanta
shi kuwa tsohon ministan tsaro a tarayyar Najeriya cewa yake a matsayin shi na masani a harkokin tsaron tarayyar Najeriya har yanzu matsalolin tsaron tarayyar Najeriya ta bashi a dimauce
kaga irin abubuwan da suke faruwa duk inda kai ka shiga cikin matsala kuma ni a matsayina na minista na tsaro har yanzu ban samu amsa ba na abin da isa muka samu kanmu haka
shi ko wani jigon jam'iyyar PDP da ya fuffuken barin ta zuwa jam'iyyar SDP ga yau duniya yake cewa ya lura da jam'iyyar APC da PDP dukkan warja ce
so 11 na kai kai PDP kotu so nazo na gane da PDP da kotun din duk wansu daya ubansu daya naji in zabi jam'iyyar APC saboda jam'iyyar APC saboda jam'iyyar PDP ce
sai dai wata yar takarar shugaban kasa ga yau duniya take cewa lokaci ya baiwa mata damar damawa dan taka takarar shugaban kasa tunda abubuwa sun bi sun rikirkice
mata yanzu fa mun kwace jiki gashi nan mu ma mun shiga siyasa kuma ba ta wasa ba ta kware muke
shi kuwa sabon shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ga yau duniya ke cewa tarin tilin mutanen da suka yi rijista cikin jam'iyyar APC ne yasa sauran jam'iyyun kasa suka firgice
muna da mutane da suka yi rijista jam'iyyar mu miliyan 41 mafi kusa da mu a cikin jam'iyyar da PDP ko miliyan 10 ba su da shi gaskiya za a yi idan gobe za ka ce musulmi abin da tsaye na mawaki su
wannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ga cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannu mu da sa'ar saki saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da labarin siyasa cikin zaurance shiri na 60 dindin cikin jerin gwanin shirin manuniyan da ke zuwa muku da komai a fayyace me yiwa kuma papa papar fayyace irin abun da ke faruwa a karkokin tsaron tare na jin da ake ganin komai ya susuce yasa ɗaya daga cikin gaggan jam'iyyar AP sun kuma tsohon mataimakin gwamnati a jihar Kanawa Professor Hafiz Abu kare ce ya kamata ɗan arewa su gane yanzu lokaci ne da idan za su zabe sai sun tsaya sun tantance
shekara 7 kenan shugabanci na wannan kasa kusan yana hannunmu to amma wannan bangare namu kamar yanda ka sani yafi kowane bangare kuma fuskantar kalubale cikin kalubalen da kasar kanta gaba ɗaya take fuskanta saura shekara ɗaya ya rage za a zo a yi zabe alamu da yawa suna nunawa cewa mulkin nan zai koma wani bangare ne na kasar nan to koma su bangare bai dauke mana wannan dama da karfin mu ba cewa mu kowa kuri'a saboda haka mu ne dai za mu tabbatar da waye ya samu nasara to a wannan gaba muna buƙatar canji da sauyi da zai fuskanci kalubalen nan na talauci rashin ilimi na magana tsaro mu muka kowa fuskanta wannan kalubale saboda haka yana da matukar muhimmanci mu tsaya mu nutsu a dubi mutanen da suka cancanta
sai dai shi limamin kwankwasi a tare Najeriya sanata Arabi Musa Kwankwasan da ya kwankwasa kofar sabuwar jam'iyyar NNPP ga yau duniya yake cewa dalilin da yasa suka danno da sabuwar jam'iyya a Najeriya shine yadda abubuwa suke tafiya a karkace
yanda ake tafiya ni ban gamsu ba ƴan Najeriya ba su gamsu ba ana neman gyara wannan ita ce muka yi ta jira amma mutane a nan Allah ya sa muna da waɗansu mutane masu girman kai su gani suke ma sun fi ma ƴan Najeriyan gabaki daya a cikin wannan jama'iyyu guda biyu su gani suke sai yadda suke so za a yi saboda haka yanzu an ba da wannan dama har mun zo yanzu na yi register na koma jama'iyyar NNPP mai suna sabuwar Najeriya New Nigeria in muka samu dama sabu ba kowa da masa amma yanzu ka ga irin abubuwan da suke faruwa ba za ka tashi daga nan ko kai gabas ko kai yamma ba duk inda kai ka shiga cikin matsala kuma ni a matsayina na minister na tsaro a kasan nan har yanzu ban samu amsa ba na abin da isa muka samu kanmu haka a kasan nan a sani na sojan Najeriya na sama na kasan nan ruwa kai har yan sanda ma dukkan wannan mutane na san su na san aqida su da tsayawa su da jajircewa su amma an tafiya ta tafiya ina tambayar kaina wai me ya faru ina muka samu kanmu me ya jawo da yawa mutane suna ganin harka ce ta shugabanci wa'annan sojojin Najeriya in ka sa su a gaba ka ba su abin da suke so wannan mutanen da suke shiga a daji fa suke shiga da silifa da yawa daga cikin su ba karatun boko balantana na addini ko wani abu wannan mutane ba za a ji a dan dauke su ba a sa su gurin da ya kamata jama'a su sami ci gaba mutane su yi noma ka je Sokoto ka je Kebbi ka je Zamfara ka je Katsina duk inda ka shiga har kana duk inda ka je matsaloli ne ga sunan ko ina
duk lokacin da aka ce an gangara gangarar gungure motar siyasa wasu waɗanda suke cikin jam'iyyun da suke ganin zama baya dadi sukan furfuce ni yiwa kuma wannan ne yasa jigon jam'iyyar PDP da ya dinga kwadayin ganin ya taka mata takarar gwamna a jihar Adamawa dabta Umar Ardaya Arce daga jam'iyyar da ya ce ya koma jam'iyyar SDP domin ya riga ya nakanci PDP da APC da duka kanwar jace
ita jam'iyyar PDP na shige ta bani da niyan barinta tsammanin za ta yi adalci za ta bi doka za ta yi gaskiya sai na zo naga ba ta yi ba a yi zabe ba ta ce an yi zabe a yi zabe wanda ya ci ta canza wanda ya ci a zo sai da fomma ba za a siyarwa wani ba so 11 na kai kai PDP kotu so na zo na gane da PDP da kotun din dukkansu da ubansu da nayi ba za ka yi so 11 ka ci gaba da yi ba na gaji ne na fita na ji in zabi jam'iyyar APC saboda jam'iyyar APC sabuwar jam'iyyar PDP ce waye chairman din APC Abdullahi Lai Adamu ba dan PDP bane why ne duty chairman na APC ke ina mani ai an PDP ne to don me zan fita tsohuwar PDP inje shiga sabuwar PDP jami'a NCP jami'a ce na Sheikh Musa Yar'adua marigayi kuma jami'a NCP ta yi takara a kasar nan ta ci zabe ma shi yasa na zabe ta
da alamu dai an fara samun sabon sauyi a sassarfar saka-sakar sirnanawa zuwa fadar shugaban kasar da ake ganin mata na kwance domin kuwa ɗaya daga cikin waɗanda suka kitikitin taka takara Mrs. Dorothy Nuhu a Kano bace tace ya kamata a ga yawo duniya lokacin yi da mata za su je na kauce-kauce
ina takarar shugabancin kasar Najeriya ne gaba daya to wannan kuma ya zama shaida ne wa mutanen Najeriya cewa mata yanzu fa mun kwace jiki gashi nan mu ma mun shiga siyasa kuma ba ta wasa ba ta kware muke
ne baki sha'awa har yasa kike son yin takarar shugabancin Najeriya ne
tun 2014 ni na ga yadda demokradiya tafiyan take zuwa ne ne abun bai mun ba sam sai na ce ashe in mun ka shiga wannan tafiyan ba za mu gyara ta ba shine yasa a lokacin sai na so matara mata da matasa ina musu kwaisuwa mu ra'ayin mu shine mu canza yanda ake zama don a samu zaman lafiya a kuma samu ci gaba shine matasa da matan da nake ma kwaisuwa suka tattauna cewa 2023 za a zo a yi zabe to me na mu ciki aji kenan muka zauna har abada suka ce a mu fito mu yi takara
tun bayan zaben sabon shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya Sanata Abdullahi Adamu ya ce ya kamata a fito a ga yan Najeriya gaskiya cewa maganar zabukan da za a ga fa jam'iyyar APC ce za ta lashe domin ita ce ta yi fice har ma sabon shugaban jam'iyyar APC na cewa ai idan aka buki diddiga za a ga cewa jam'iyyar APC ta fi dukkanin sauran jam'iyyun Najeriya tarin tilin magoya bayan da suka yi rijista a jam'iyyar a hukumance
muna da mutane da suka yi rajistar jam'iyyarmu a kalla ka tsara miliyan 41 mafi kusa da mu a cikin jam'iyyar shi ne PDP ko miliyan 10 ba su da shi don gaskiya za a yi idan gobe aka ce musu zaɓe na tsobe na mawaki ba shi ba muna gwamnati ina shugaban jam'iyya a faɗin faɗin zaɓe insha Allah ba zai kawo mu ba za mu ci wannan zaɓe daga yau mun fara yi kenan har sai an zo a ce ba zaɓe a ce
kana ganin bayan shugaba Buhari ya sauka za ka samu irin goyon bayan da kake samu a yanzu a wannan jam'iyya
in muka ci zaɓe aka gama aka rantsar da sabon gwamnati komai ma in zo ce ba su kawo ni garin gwamnati ne
a ba za ka ci gaba ba ka gama shekara hudu
sabo a wannan kuma wani abu daban hudu na Allah ne ai nan da magana hado rana wani Allah ne shi dai mai aiki da aka
to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu yi bajin muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan rana sai dai kuma kafin mu sallama sai mun ga masu dafifin date mu dafin iko musamman dai waɗanda ake ganin kamar suna zaman zullumi ko ku a ce suna tsorace cewa daga wannan juma'a dai saura kwanaki 416 ne su yi sallamar sakin kujirin su illa dai kalilan da kila za su zarce kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da mun tankade abubuwan da muke tura muku cikin wannan shiri safiya da marice musamman ma dai abokan aiki Salisu Ladon jahar Adamawa da kuma Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tare Abuja da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan yi tata mu tantance dan tace tarkace ni Isa Lawli kara na shirya na gabata nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
gaida na ikara yanzu kuma sai karatun alqurani daga bakin yara manyan gobe
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Maryam daliba a makaranta ashabul kafi kamar bini ya wundi a anguwan biketele zan karanta muku alqurani mai girma daidai da sawaka a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ربنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شرد هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم
مادالا ينزو أقوكم معنا واشنطن دي سي ناتشي وقريب إيدا منتي أشرين دبكو ينداري ينزو كما سيلا باري أتكيشي
Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken yayi gargadi ji Alhamis cewa ƙarar rahotanni masu sahihanci na cin zarafi da Rasha ke yi akan fararen hular Ukraine na fitowa daga cikin ƙasar da yaki ya daidaita ya kuma sha alwashin cewa wata rana ko ta yaya za a yi hisabi ga Rasha babban jami'in diplomasiyyar na Amurka bayan gana wasu da tarin dakarun NATO da ministocin harkokin waje na kawance a Brussels ya ce tsarin abin da gwamnatin Rasha ke yi abu ne mara dadi masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan karagar mulki da shugaban Tunisia Kais Saied ke yi na fuskantar kasadar mayar da al'umma kasa zuwa zamanin juyin juya hali na ƙarfi yayi mulki
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu da yanzu Zubair ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC